Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya baiwa wakilansa umarnin cewa kada su yadda su rattaba hannu a wata takaddar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 da suka halarci taron kolin da aka yi a Canada a ƙarshen makon nan da ya gabata. Trump na nuni ne da sanarwar da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fitar bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, Trump ya kuma kwatanta sanarwar ta Trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya. Prime Minister na Canada ya rufe taron ne a jiya Asabar, inda ya yi amincewa ya soya matsayin da ya dauka ta nuna adawa da harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin karafa da dalma na kasarsa ta Canada da na kasashen da ke nahiyar Turai. A jawabin rufe taron, Trudeau ya bayyana cewa zai dauki matakan mai da martani kan matsayar saka harajin da Amurka ta dauka akan kayayyakinta nan da ranar 1 ga watan Yuli. Fare bangaren kuma shugaban na Amurka a jiya Asabar ya yi gargadin cewa taron kolin da za su yi da shugaba Kim Jong-un na Koreya ta Arewa a Singapore a ranar 12 ga watan Yuni abu ne da yake so a yi shi na kwab daya, yayin da ake sa ran za su tattauna kan mika makamanta na nukiliya da Koreya ta Arewan za ta yi. Gama ni ban zauren taron koli na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 da aka yi a Quebec a Canada a jiya Asabar. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da ɓata lokaci ba shugaba Kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman nasa na nukiliya. A cewar Trump, cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske yake yi. Shi dai Trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya, yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta Koreya ta Arewa za ta zama abin kwatance. Gwamnatin ta Amurka dai na so ne a kawar da daukacin makaman nukiliya da ke yankin Koreya, yayin da su kuma hukumomin Pyongyang ake tunanin suna neman a dage musu takunkumin karya tattalin arziki da aka kaba musu. Professor Yusuf Alhassan, malamin jami'a ne a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran diplomasiya, na kuma tambaye shi yadda yake ganin taron zai kaya.
Ni a ganina wannan taro ne dai yanzu kai watakila wanda za su je su fara fahimtar juna, amma zancen Kim Jong-un ya kawo wannan makaman ƙara dangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su, kuma yadda yake an tasirin su sun tabbatar da cewa ƙwararru ne, kana zai dauko kawai ya kawo ya tashi hannun sa rabana, wannan abu ne ba zai yiwu ba wanda yanzu malam Bauchi ba za su tsawo bindiga ruwa.
Professor Yusuf Alhassan kenan, za mu kawo muku cikakken hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta Singapore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare akan dakarun gwamnati a sassan Afghanistan cikin kwanaki 3 da za a kwashe ana bukukuwan ƙaramar sallah, wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi. Wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibis da matsayin da dakarun gwamnatin shugaba Ashraf ta ɗauka na gashin kanta na dakatar da farautar mayakan na Taliban wanda zai fara aiki a ranar Talata, wato 12 ga watan Yuni. Wata sanarwa da mayakan na Taliban suka fitar ta nuna kiran da shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su shi gulgulan na sallah cikin kwanciyar hankali. Amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da waɗanda take jagoranta. Wannan dai shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da Taliban za ta dakatar da kai hare-hare a Afghanistan, inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasa ke da su. Wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare-hare guda 3 da kungiyar ta kai, inda ta kashe sojoji da 'yan sandan ƙasar 65. Hare-haren waɗanda aka yi su a gundumar Shah Walikot da ke kudancin Kandahar a arewacin Kunduz sun kuma jikata wasu dakaru 17. Mai shigar da ƙara a Faransa ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fitaccen masanin girke-girken da ake kira Anthony Bourdain kashe kansa yayi, kuma babu wata shaida da ke nuna cewa kashe shi aka yi. Christian Darroquini ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da AP ta wayar ho cewa Bourdain ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka. Ya ƙara da cewa ƙwararren likita ya bada tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna an tursasa jikinsa, kuma ƙarin bincike ya nuna cewa Bourdain, mai shekaru 61, bai sha wani magani ko wata ƙwaya ba. A ranar Juma'a, Bourdain ya kashe kansa a otel da ake da ke wani ƙauye a ƙasar Faransa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna yanzu lafiya. Cikin manyan matsaloli da sashen ilimi a faɗin Najeriya yake fama da shi, musamman a arewacin ƙasar, shine ƙarancin malamai kuma ƙwararru. A wasu jihohin gwamnati ta gwammace a ce yaran suna nan ba tare da malami ba, da a ce akwai mutum da sunan malam amma ruɗa yaran yake maimakon koyar da su. Domin ta magance wannan matsala, gwamnatin jihar Katsina ta ware kuɗi dala miliyan 200 domin ta ɗauki malamai 5,000 nan ba da jimawa ba. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Badamasu Lawal Ciranci shi ne bayyana haka a wani taro da manema labarai, ciki har da wakilin sashen Hausa a yankin Zaharaddin Sani Funtuwa.
Ganin malamai a zowanmu a wannan lokaci, mun hito da hikimomi da yawa saboda malamai basu inganta ba. Ɗaya daga ciki, an ɗauki malamai na primary school na ƙara musu ƙarfi 1,933. Waɗannan primary school kawai aka jirge su, aka sa su ko ina domin a inganta wannan bangare. An ɗauki malami 178 shi kuma wanda zai koya a secondary school, amma ba nan aka kwana, saboda su primary school an kai musu waɗannan malaman. Sai kuma mi, sai aka duba aka ga sun su primary school ɗin nan, mutum nawa za mu yi ɗaukowa daga primary school mu maido secondary school? An ɗauko 777 wanda aka tsamo su dukkan su waɗanda suka karatu ne fiye da ilimin National Certificate of Education, masu degree ne da kuma postgraduate diploma in education. Banda wannan, da kwai local government service commission wanda aka duba malaman ƙananan hukumomi, aka ga su wane ne waɗanda suke da sana'ar koyarwa, aka tato kamar mutum 170 su ma aka maido secondary school. Wannan in ka hada wata figa ce wadda ta kai kamar 900 da wajen 75 wanda aka ɗauko su kuma daga ɓangarori daban-daban don a maido ma malaman secondary school.
To professor, akwai wani shiri da na gani kuka yi na ɗaukan malamai sabbi fil guda 5,000 na wani shiri da kuka ce na S-Power, me za ka ce?
Ba dadewa ba, mai girma gwamnan jihar Katsina Right on Aminu Bello Masari ya ba da umarni a ɗauki malami 5,000 a ƙara ma 'yan primary school, saboda shi foundation education in ka rasa shi, to sauran ilimin ma ba za ka same shi ba. An gama interview, ba dadewa ba insha Allah wannan mutum 5,000 waɗanda aka ɗauka cikin faɗin jihar Katsina za a ba su takardar kama aiki a jaraba su ta shekara biyu. Kowane mutum cikin wannan ma'aikatan za a ba shi albashin 20,000. Koyi ne ga abin da Jalal Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar Najeriya wanda yake N-Power, mu kuma nan Katsina muna mi S-Power.
Professor Badamasu Ciranci ya ce malami a jihar Katsina ba shi da bakin yin magana game da ƙarin girma, wato promotion na ayyukansu.
Su malaman nan dai da nake maka magana, a yanzu malami a jihar Katsina ba ya da iko ya magana promotion, saboda promotion ɗin nan kowace shekara tunda muka zo ake promotion. Ba na mantawa 2015 zuwa 2016 an ma malami promotion sun kai wajen 3,500, 2017 su ma an ma wajen 500. Ana ta bakin kokari, wani ma so biyu so uku aka yi mai promotion domin mun tadda shi bai da promotion za ka ga an dauko duka takardunka na promotion amma na farko amma na biyu saboda azaburar da kai game da abin da ya kamata
ya ce sabanin wasu jahohi a tarayyar Najeriya jihar Katsina tana bugun kirji domin babu wani malami da yake bin albashi koda na wata daya
wanda yayi su muhimmanci duka shine biyan albashi akan kaida da kai jahohi da yayyau a Najeriya duk sanda muka tuna sai mai girma gwamnati godiya saboda mi saboda tsare wa malaman makaranta albashin su dai ka gani babu abin da yafi malami ka bashi irin albashin shi
yayi mana karin bayani akan irin gyare-gyare da kuma irin ayyuka da suke gudanarwa a bangaren na ilimi a jihar ta Katsina
sanin kowa ne gwamnatin Katsina ta sa kudi mafi tsoka a bangaren ilimi domin a inganta ilimi a jihar Katsina shi yasa kowane lokaci yake bashi hihiko in ka tambaye shi ne na daya in ka sake tambaye shi ne na biyu in ma za ka take tambaye shi na uku na hudu duk zai maka magana ilimi saboda kudin jihar gaba daya kaco kam an yi kashe su bangaren ilimi idan za ka kewaya cikin jihar Katsina gaba daya za ka ga inda waɗannan kudi suka shiga zan maka jimla 2017 ma kasafin kudi na education ya fi yawa 2018 ma bangaren ilimi ya fi yawa to anan za ka ga a cikin fadin jihar Katsina makarantun da aka dauka kaco kam aka gyara to ina tabbatar maka ka dauko daga funtuwa ka taho har daura za ka ga makarantu ka taho kam wanda aka dauka aka gyara gyaran zai yi wuya a dauke su duka ayi sai dai a tsamo daga cikin su wadanda aka gyara ka taho kam in ka je a funtuwa ka ga makarantu biyu nan ga makera GDSS makera an gyara ga ko makarantai government day secondary school an gyara ga GDSS yan Laraba nan an gyara ga kuma unity ta malumfashi an gyara in ka taho Musawa ga makaranta nan amma gina masa sabuwa fil banda wanda kuma aka gyara in ka je Kankara ga science makaranta science nan an gyara wanda ya yi miliyan 300 wannan gyaran da aka yi Kankara in ka zo Dutsen ma ga makaranta nan dauka ka cokam an gyara ta WATC da kuma science secondary school haka in ka zo Kaduna teachers college an kashe miliyan 300 da wajen 12 an gyara ta ka cokam in ka zo Bata Garawa ga makaranta nan ta Bata Garawa an kashe kusan miliyan 300 da wajen 40 phase 1 and 2 an gyara ta gaba dayanta in ka zo Ajiwa ga makaranta nan ta Ajiwa ita ma an gyara ta gaba dayanta haka in ka je Bindawa yanzu magana da nake maka makarantun da ke gaba wadanda ake gyara a wannan shekare ba kamar 30 da aka gyara ba baka cokam wanda kudi sun yi 5 billion naira a yanzu magana da nake maka kaga in faro maka daga bangaren daura ga sandamuna yanzu ake gyaranta kudi wajen miliyan 144 ga rogogona kudi wajen miliyan 145 ga yan duna nan yan makaranta ce karama amma mai muhimmanci tunda har ta fara hidda professors cikin dalibanta ana gyaranta wajen miliyan 25 in ka zo mashi kusan miliyan 258 in ka je kusada wajen miliyan 155 in ka je ruwan godiya wajen miliyan 64 in ka zo caranci gata nan ana kara mata additional classroom wajen miliyan 24 gata madurin nan wannan yana maka magana secondary school in nazo magana bayanin primary school zaka ji yanda ake gyara a wannan bangare kawai na Daura zone ana kashe kudi sun kai miliyan 700,000
ya ce a shekarar farko ta mulkin gwamna Aminu Bello Musari an kashe kudi fiye da naira miliyan 1,800,000
a shekara ta farko da gwamnatin jihar Katsina da UBEC sun kashe kudi over 1.8 billion hadin gwiwa na gyara makarantu ko kai makaho ne in ka shigo Katsina ka tambaya a duba ma gehe za a iya ganin waɗannan makarantun a shekara ta biyu tsakanin jihar Katsina tun UBEC an kashe over miliyan 2.4 billion haka a shekara ta uku yanzu ana nan ana tunanin gwamnatin jihar Katsina ta bada wajen 1.4 billion ita kuma gwamnatin tarayya ta bada haka a hada gwiwa domin gyara makarantun primary school so wannan shi ga sunan ko ina a fadin jihar Katsina in ka je gyaran makarantun primary school da gyaran makarantun secondary school ga sunan zaka iya gani
Professor Badamasi Lawal Ciranci ya ce an gina makarantu sabbi fiye da 10 a fadin jihar
in ka je Rimaye makaranta ce akai sabo in ka je Kwangolam makaranta ce akai sabo in ka je Kajisau makaranta ce akai sabo in ka je Damurkul take makaranta ce akai sabo waɗannan makarantun sabbi ne aka gina in ka zo Musawa yanzu haka makaranta ce ake gina sabuwa ana gina ta over 200 million in ka je Gora yanzu an share wuri za a gina musu makaranta wajen ta miliyan 90 saboda da kwai tsakanin gida da gida ko unguwa da unguwa ko gari da gari da kwai bukatu na a gina makarantu ba kai ta gina makarantu ba ba bukatu
Zaharuddin Salifu Tuwa, Sashen Hausa na Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kamar yadda kuka sani, zuwa yanzu an kammala zangon karatu a galibin makarantun primary a jihar Kaduna ba tare da malamai ba, waɗanda jimlar su ta kai 20,000 ƴan kai a wasu alƙaluman. Gwamnatin jihar Kaduna ta dauki sabbin malamai da za su mai gurbin waɗannan da aka sallaman, kuma wannan zangon karatun za su fara aiki. To yanzu waɗanne irin buƙatu ko tsammani ne iyaye da sauran al'ummar jihar ke yi wa waɗannan sabbin malamai? Wannan ce tambayar da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya jefa wasu daga cikin iyayen.
To yanzu kam tun da an bude makarantu kuma maluman in insha Allah za su fara zuwa koyarwa, mura begen cewa jihar Kaduna ilimi za ta bunƙasa. Mu saboda yanayin da aka ɗauka malaman nan, an nuna mana cewa malamai ne da suka cancanta kuma su yi karatu, saboda yanzu a jihar Kaduna an ɗauki malamai har masu digiri suka a primary school. To kaga abu ne na cin gaba, ba mu san shi haka ba, kuma ba su mana wani jiya Najeriya in ba private schools ba a ce malaman gwamnati mutane su gama university ne ake ɗaukan su. To kaga idan mutane ne suke koyarwa, to kaga an samu isasshen malamai masu wanda sun dace kenan su koyar. So mura ganin cewa a wannan lokacin fannin ilimi za ta bunƙasa a jihar Kaduna.
Yanzu da aka koma makaranta, ni a matsayin iyaye zan so ga ci gaba na yara, sannan kuma ina expectant cewa za a samu ƙarin yara su je makaranta, sannan kuma ya zamana cewa koyarwan ya inganta fiye da yadda da suka, saboda haka ni zan yi ina son ga cewa a ƙarshen wannan term din zan so in ga cewa ‘ya’yana ko ‘ya’yan sun kware a kan wasu fannin, ya zamana cewa duk sun koyarwan ya inganta, sun iya wasu abubuwa fiye da da yanda suka abinin, domin ka gani idan ka tuna da yaran nan za su je makaranta ne su dawo ba su iya komi ba, wasu har su gama ma primary ɗinsu ba su iya ko rubuta sunansu ba. To ni a matsayina na iyaye ina so in ga cewa yaran nan sun iya rubuta sunansu, sun iya lissafi, sun san tarihi ko kuma abubuwa dai wanda nake so in gani ya bunƙasa ƙwarewarsu da ya buɗa musu ƙwaƙwalwarsu, ya zamana cewa a kodayaushe malamai suna zuwa makaranta.
Na tambaye ɗaya daga cikin maluma da ke cikin makarantun da ke garin Kaduna ko sun shirya don koyarwa a wannan karon, sannan kuma ko an kai sabbin malamai makarantunsu?
Gaskiya wannan term ɗin ya fi term da ya wuce, domin inda aka kawo sababbin malaman nan gaskiya ya yi kyau. Wancan term da ya wuce babu karatu, ba malamai. Akwai yara, amma karatun ya zama da wahala, domin malami ɗaya ma yana ɗauka subject da ya kai shida. To yaushe zaka iya? Zaka ji da control ɗinsu ne ko ka ji da koyar da su ne? Amma wannan term da aka kwasa sababbin malaman nan gaskiya yanzu aiki ya zama da sauki, kuma yara ma suna jin daɗi domin suna samun koyarwa. Amma problem ɗin shi ne yawanci da aka posting ɗinsu ƙauyuka ba wurin zama, ba su da abin da za su hau su tafi wayannan ƙauyuka, yawanci su sun yi lobbying sun dawo cikin birni. Malaman ma na ji a birnin ma suna so su yi yawa, domin a school da nake yanzu na haka head teacher namu tana complain domin malamai sun yi yawa. Still har yanzu ma ana posting wayansu. Na biyu kuma abin da muke bukata shi ne ba malami kadai muke bukata ba, in akwai malami ba kayan aiki to ai ba yi ba. Muna roƙon gwamnatin jihar Kaduna su yi kokari su provide ma malamai kayan aiki, su textbooks da ma yaran makarantan, domin a taimaka musu, wayansu iyayensu ba karfi.
Dukan makarantu abu da suke don ci gaba da koyarwa. Ana sa ido a ga sauyin da sabbin maluman da aka ɗauka za su kawo a makarantun jihar Kaduna. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
wannan kiɗan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu idan ka aifi ɗanka ka tashi gun karatu tika isa iyanke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba tika ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba na fiya ta yi idan ka aifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibansi ya je yamal da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan ataki wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu
kamar yadda kuka sani 27 ga watan Mayu rana ce da hukumomi a Najeriya suka ware domin karrama yara. Kasashen duniya suna wannan biki a ranaku daban-daban. Wannan shekara ma jihar Kebbi ta bi sawun wasu jihohi wajen kaddamar da wannan biki. An yi amfani da damar wajen wasa kwakwalwa ba ga baiwa manyan gobin damar su wataya. Maryam Matu Muhammad ta halarci bikin kuma ta nemi jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Alhaji Muhammadu Magawata Aleru game da bikin na wannan shekara.
Abin da yara suka yi wa da malaman su ya burge kowa wanda yake nan. Kin ga yara daga makarantun gwamnati ba ma na kuɗi ba duk sun hahaye yaran da ke makarantun kuɗi. Abin ya bani shawa kwarai ni kai na ban yi tsammanin kwazon yaran mu da malaman mu ya kai haka ba gaskiya.
Ko me ya kawo haka nan?
To alhamdulillahi kan bi mutane ya kamata. Amma ina zaman dai bai wuce kokarin ma'aikatan mu ba na ma'aikatan ilimi na ba ma zuwa ne ba ma tsaye game da ganin mun shiga kowane sako da kowane lungu mu ga cewa malamai suna aiki yara na zuwa makaranta da kuma irin kokarin da gonan mu Abubakar Atiku Bagudu yayi don gaskiya mun gabatar da kwasa-kwasai na karawa juna ilimi anan in ce ya fi so 20 shigowa nan ba ta bai ba yau ina zamanin wannan ne
duk da haka ranka da akwai wasu abubuwan da ake bukata a makarantu misalin ababen zama da kuma takardun karatu ko yaya abin yake a halin
eh amma kin ga shigowar mu kin ga bambanci don babu wani zangon karatu tam wannan mu raba kaya bayan zaka mutum muna rabon kuyurin mun raba katifu mun raba tebura mun raba komai da littafai kuma rashin kayan aiki duka makarantun duniya duka hannun turai da Asia duk haka ne
su ma malamai ba a bar su a baya ba a fagen tufa albarkacin bakin su game da yadda aka gudanar da shagalin bikin ranar yara ta duniya a jihar Kebbi
Sunana Jalaluddin Ibrahim ni ne coordinator kuma na Kebbi Hilltop Creative Arts Foundation abinda muke a Kebbi Hilltop muna koya ma yara yadda ake rubuce-rubuce karance-karance da yin weaving din abubuwa wanda ke da alaka da creative expressions ba da dadewa ba kwanakin baya mun je wajen wani competition mun je da daliban Kebbi mun yi na uku a wurin wannan competition din sannan wannan shekarar ma muna nan muna shirye-shiryen za mu je Kaduna insha Allah bayan sallah za mu je daliban makarantu guda biyu daga Kebbi State daliban High Standard Academy da kuma daliban Army the Girls Secondary School a wajen wannan competition din za mu yi participating ga poetry performance zan participate ga category na thief cultural dance da kuma category na yoruba cultural dance da spoken word da dai sauran categories na contest insha Allah ga yadda nake gani abubuwa suna tafiya a jihar Kebbi gwamnatin Kebbi yana da ra'ayi sosai ga harkar ilimi sannan kuma ya samu commissioner wanda ke da son ci gaban ilimi da sauran ma'aikatan shi
sunana malama Rukaya Zilani daga GTC Unity School
ya kika ga yadda aka gudanar da al'amarin ranar yara ta duniya yau
yayi kyau gaskiya an yi abin da ba taba yi ba a jihar Kebbi bana an yi shi kuma gaskiya yayi kyau Allah ya taimaka ma gwamnatin jihar Kebbi ya taimaka ma sauran shugabanni Allah ya ba da sa'a daliban mu kuma gaskiya sun yi kokari sun nuna cewa ilimin ga da gwamnati ke badawa ba banza take zuwa ba
kazalika su ma daliban da aka gudanar da bikin domin su ga abin da suke cewa
sunana Muhammad Muhammad Sauro daga Muhammad Armalar Mother Primary School a Jishita gaskiya mun ji dadi kuma mun gode da mun ka zo wurin nan Allah ya ba da lada. Kuma sannan ita ma muna mata addu'a da waɗanda sun ka jawo mu zuwa nan.
Nana Khadija Abubakar Karkawaje, ina makaranta a Bakar Girl Malam Model Primary School, ina aji hudu. Gaskiya mun ji daɗi da muka zo wannan gasa. Kuma Allah ya ba mu rabo sa'a. Allah ka ba mu sa'a mu duka. Wayanda suka zo su yi Allah ba su sa'a, wayanda ba su da Allah ba su sa'a.
To gashi ga sauran yan uwan ku can an suna spelling bees. Ku a can makaranta ana koya muku spelling bees?
Eh.
To kina iya mun spelling mother, mama kenan?
Eh. M A M E.
Sunana Munira Isa, aji shida nake.
To da shike yau rana ce ta yara ta duniya, ya kun ka jiya?
Gaskiya mun ji daɗi, sannan mun ji daɗi da ma kowace makaranta ta zo, kuma Allah ya ba mai rabo sa'a, wanda ya zo Allah ya ba shi sa'a.
To yanzu kin iya spelling bees din da ake yi yanzu?
Eh.
Kina iya mun spelling din school?
Eh. S C H O L.
To kina iya mun spelling classroom?
Classroom C L A S R O M.
To yanzu da shike wanda irin godiya zake ma'aikatar ilimi da ta gayyato ku duk?
Gaskiya mun gode, kuma Allah ya saka musu alheri, kuma Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi. Kiran nake yi don Allah, gwamnati kullun in za a bude wannan wuri inda ake zuwa, don Allah kullun a zanka kirawo mu.
Sunana Hafiz Murtala, nan makaranta Muhammad Adamu Alego, nan opposite mai shago. Na ji dadin wannan rana kwarai, saboda naga taron mutane da yawa wanda na dade ban gani ba, kuma ni ma na ji dadin abun da ni.
To da shike yanzu kun yi gasar spelling bee, kuma kana cikin waɗanda suka shahara wajen yin spelling. Yaya ka jiya, ko kuma yaya ka samu wannan kwazo na yin spelling?
Gaskiya babana na yawan koya min abubuwa da yawa na spelling, har ya kai ga cewa in an yi wani competition yana iya zai sani. Da ya samu wannan competition shine ya sani na spelling, ya ci gaba da koya min, na samu ni wannan abu.
To wanda godiya za ka yi ma uwayenka da suka saka makaranta?
Gaskiya na gode musu kware-kware, na gode musu.
Sunana Hawwa'u Muhammad Magat, daga Common Science Secondary School Girls Kusau. Mun ji daɗin zuwa nan wurin saboda mun zo shi unexpectedly, kuma idan aka yi addressing ɗinmu da muhimmanci da makarantarmu da instructors ɗinmu, mun ji daɗi sosai, sannan mun gode. Sannan kuma muna roƙon Allah, Allah ya ƙara barin mu tare da iliminmu, sannan muna jin daɗin zaman mu cikin jihar Kebbi da ilimin da suke bawa. Mun gode sosai.
Yadda malaman ku suke karantar shi ku, suna karantar shi ku yadda ya kamata?
Suna karantar shi mu daidai gwargwado, don ina gani yanzu a halin jihar Kebbi makarantar da ke iya buge murin karatu ko rubutu sai an diba da yawa.
Kana zaki wa sauran ƴan uwanki ƴaƴan mata?
Ina kira musu da cewa da Allah su ci gaba da zuwa makaranta. Rashin zuwa makaranta ba shine abun, ba zuwa makaranta shine abun, saboda in kana da ilimi rayuwa zaka yi more mata da rashin ilimi. Sannan idan ma baka ilimin ko ka zauna gida, shedan zai kawo maka wani abu wanda zai sa ka ji kana sha'awar wani abu mara kyau. Amma in kana ilimi, kana karatu, kana gane abubuwan duniya, baka aikata wani abu mara kyau.
Maryam Atu Muhammad, Muryan Amurka, daga birnin Kebbi, Nigeria.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara. Ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara Allah nana, haba yara manyan gobe. Thank you.
Masu haro da wannan Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan, a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.